سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai tarin albarka na masallacin dake kofar asibitin tarayya Federal Medical Center dake garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karanta littafin Umdatul Ahkam min kalami khairil anam na al-hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi amin in ba mance ba muna cikin kitabus salati babi na farko wanda shine babul mawaqit wannan babi mun karanta hadisai guda biyu karkashin sa yau insha Allah za mu tashi kan hadisi na uku karkashin babin ko na hudu ko hadisi na hudu mun karanta hadisai uku a babin za mu tashi kan hadisi na hudu wannan za ta zama halka ta 40 a wannan yammaci na Laraba 22 ga watan Allah al-Muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1445 wanda yake daidai da 9 ga watan 8 shekara ta 2023 hadisin da zamu tashi kansa shine hadisin Abul Minhal ko an Abul Minhal
A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحديث الثامن والأربعين عن أبي الملحان السيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلي المكتوبة فقال كان يسلي الحجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويسلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر الإشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة
wannan hadisi an samo daga Abul Minhal alkunyarsa ce sunansa Sayyar bin Salama sunan babansa Salama wannan Abul Minhal yana cikin tabi'ai na musulunci da shi da babansa duka tabi'ai ne sun rayu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi riwaya daga wasu daga cikin sahabbai ciki abu akwai Abu Barzat al-Aslami wannan da muke za mu karanta hadisinsa shi Abul Minhal kamar yadda muka faɗi yana cikin manyan tabi'ai babansa Sayyar Salama shi ma yana cikin tabi'ai kenan da ɗan da uban duka tabi'ai ne shi ɗan shi ne Abul Minhal asalin sunansa Sayyar shi yasa a nan gurin ya ce an Abul Minhal Sayyar kenan Abul Minhal alkunyarsa ce sunansa Sayyar sunan babansa Salamatu Rayyahi tabi'i ne wanda yake sananne a musulunci dukan su ƴan basara ne to shi kuma sahabin Abu Barzata al-Aslami to anan Abul Minhal hadisin daga gare shi aka samu yace dakhaltu ana wa abi ala abi barzatan aslan yace na shiga ni da babana ala abi barzatal aslami babansa shine salamatul rayyahi kamar yadda muka bayyana wanda yana cikin manyan tabi'ai yayi riwaya da gurin da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to abul minhal yace na shiga ni da babana ala abi barzatal aslami mun shiga ga abu barzatal aslami abu barzatal aslami wannan kuma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sun shiga gare shi dan su amfana da shi tabi'ai sun amfana da sahabbai su kuma sahabbai sun amfana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Barzatul Aslami alkunyar sa kenan kuma yafi shahara da ita galibi ba a san sunansa ba shi yasa malamai na tarihi suka yi sabani dangane da sunansa sunan Abu Barzatul Aslami amma maganar da ta fi rinjaye dangane da sunan Abu Barzatul Aslami shine Nadlatu bin Ubayd Nadlatu bin Ubayd shine amma ita ce maganar da ta fi rinjaye dangane da sunan Abu Barzatul Aslami yana cikin wanda suka musulunta da wuri gurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya halarci yakin Khaybara tare da manzon Allah kuma ya halarci Fathu Makkah ya halarci yakin Hunain da Annabi yayi mafi girman abin da ake bayyanawa cikin falalar wannan sahabi Abu Barzatul Aslami shine ya kashe wani mutum da ake kiransa Ibn Khattab yawa Abdullah ibn Khattab wannan Abdullah ibn Khattab yana cikin wanda suka musulunta gurin Annabi a Makka aka yi hijira aka koma Madina shi din ma yayi hijira to amma kuma shedan sai bai bashi ba yana cikin wanda shedan ya yi rinjaye kansu shi Ibn Khattab Abdullah ibn Khattab bayan an koma Madina yakan fita hakan nan mutum ne wanda yake son fita wajen gari ya dan yi shawagi shi Ibn Khattab din kenan to wata rana ya fita sai ya haɗu da wasu daga cikin sahabban annabi ya haɗu da wani daga cikin sahabban annabi annabi ya tura su su je gurin wata kabila su karbo zakka suka je suka karbo wannan zakka ta dabbobi suna hanyar su ta dawowa sai suka haɗu da Ibn Khattab a hanya a daji to Ibn Khattab sai nema daga shi wannan sahabi da annabi ya tura ya je ya taho da sadaka ko zakka sai nemi ya dafa masa abinci ya dafa masa abinci ko kuma ya bashi abinci ma'ana ya tatsa masa daga wannan dabbar ko daga dabbobin da ya taho da su na zakka ya samu masa abinci daga gare su to shi kuma sai ya duba wannan amana ce fa aka bashi amana ce aka aike shi annabi ya aike shi ya karbo kuma bai kamata ya ba kowa ba sai dai je danka annabi kuma ba da umurnin annabi ba to sai yaki ya bashi wani abu daga wannan dabbar ko da nonanta ya hana shi ko dabbobin to shine sai ya kashe wannan sahabi da annabi ya tura je karbo zakka shi Ibn Khattab sai ya kashe shi da ya kashe shi sai ya kora dabbobin ya tafi da su to kuma da ya tafi da su sai ya yi tunanin cewar fa ba zai tafi da banza ba kuma kashe sahabin nan da zai bai kashe banza ba annabi ba zai bashi ba to sai ya gudu Makka kawai sai ya yi ridda ya bar musulunci to duk waɗannan abubuwan da ya yi kaga na farko ya kashe sahabin annabi na biyu ya kora dabbobin sadaka na uku ya zo ya yi ridda bai tsaya iya nan ba sai ya dinga waka yana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga yana cikin mutan Makka bayan da annabi ya iya da shi tunda annabi ba zai zo ya kama shi a cikin Makka ba in yaki ne ma ya hada shi da mutan Makka ai ba cikin Makka ake ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye wannan lokacin da ya je Fathu Makka sai ya ce duk inda aka samu Ibn Khattab a kashe shi inji annabi ya bada wannan umurni. To shine da aka shiga Makka Ibnu Khatal sai ya je rungumi ɗakin Ka'aba. To su kuma suna ganin girman ɗakin Ka'aba shine suke ga annabi cewa ya Rasulullah fa shi wanda kace a kashe dan annabi kusan mutum uku yace a kashe. Akwai cikin su wanda ya tsorita ƴarsa Zainab Habbar ya tsorita ƴar annabi sallallahu alaihi wasallam Zainab lokacin da ta fita daga Makka za ta yi hijira zuwa Madina saboda mijinta bai musulunta ba, ita kuma dama ana fara wahayi wa mahaifinta annabi sallallahu alaihi wasallam ta musulunta. To shine annabi yayi umurni lokacin da aka yi yakin Badar an kamo mijinta cikin kamammun yaki ta aka ce kowa ya fanshi waɗannan kamammun yakin danginsa, ita Zainab ita ta fanshi mijinta da sarkan mahaifiyarta Khadija. To shine aka mayar mata da kayanta saboda matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sai ya ce masa in ya koma Makka ya turo Zainab. To shine ya turo ta da ciki ta fita za ta tafi Habbar ya bi ta bayan garin Makka ya tsorita ta ta faɗo kan raƙumi ta yi ɓarin wannan ciki kuma ta yi jinya matsananci na watanni. To shine annabi da ya zo Makka fatu Makka ya ce shi ma nan duk inda aka gan shi a kashe shi, amma shi ya sha ya zo ya musulunta. To amma wannan Ibnu Khatan shi bai musulunta ba, amma ya je ya rungumi ɗakin Ka'aba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a kashe shi ko da ya rungumi ɗakin Ka'aba. Annabi ya ce in wajadtumuhu qad ta'allaqa bi astaril ka'bati faqtuluhu, ko da kun same shi ya mallu da sitirar ɗakin Ka'aba kar ku ɗaga masa kafa ku kashe shi. To Abu Barzatul Aslami shi ya kashe shi. To wannan ana lissafa shi cikin falalan wannan sahabi Abu Barzatul Aslami wanda shi ya kashe wannan mutumi da ya yi ta zagin annabi, kuma yana sa mawaƙa mata su ma suna waƙa suna zagin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Barzatul Aslami Abul Minhal yake ba da labari cewa sun shiga da shi da mahaifinsa Salamatul Rayyahi sun shiga ga Abu Barzatul Aslami sai ce faƙala lahu abi, sai babana ya ce wa Abu Barzata, wato baban Abul Minhal kenan, baban Abul Minhal shine Salamatul Rayyahi ko, ya ce wa Abu Barzata haddithna kaifa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yusalli al-maktuba, ka ba mu labari yaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yake sallatan sallolin farilla sune maktuba, maktuba wanda aka rubuta mana su kutiba alaikumus siyam, an rubuta muku sallah ma'ana an wajabta muku. To ka ba mu labari kan yadda annabi ya kasance yake sallatan sallolin da aka rubuta mana ma'ana aka wajabta mana mu yi sune salloli guda biyar, khamsu salawat, asuba, azhar, la'asar, maghriba, isha. Faqala, sai Abu Barzatul Aslami yace kana yusalli al-hajira allati tad'una al-ula hina tadhadu ash-shams. Me yasa galibi zaka ga tabi'ai suna yawaita tambayar sahabbai kan lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake sallatan salloli guda biyar? Malamai suka ce saboda a wannan zamani galibin shugabanni suna jinkirta salloli, galibin shugabanni tunda mun san sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rayu akai kuma ya dora sahabbansa wanda abun kuma ya dau dogon lokaci yana tafiya, ita ce wanda yake shine shugaba, shugabanku a duniya to shine shugabanku a lahira. An gane bayani? Yanzu wanda yake shine shugaba to shine zai ja sallah, shi zai jagoranci ragamar fita jihadi, duk wani abu da ya taso na addini shine shugaba, in ma aikin hajji za a je shine shugaba. Ma'ana a zamanin annabi ba a bambance tsakanin jagorancin lahira da ta duniya. Shi yasa lokacin da aka zabi Sayyidina Abubakar, Allah yarda da shi, aka zabe shi a matsayin shugaban al'umma musulmi bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, aka zabe shi khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda zai mai gurbin manzon Allah. Rana ta biyu da zaben Abubakar, an zabe shi ranar Litinin, ɗan tsirarun mutane a gurin da ake kiransa Saqifatu Bani Sa'ida, guri ne da mutan Madina al-Ansar ke haduwa su tattauna kan abin da ya shafe su, in ma daura aure ne anan suke yi da shawarwari. To ana aka zabi Sayyidina Abubakar ya zama jagora. Sai dai waɗanda suka halarci wannan guri su suka fi karanci cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. To washe gari ranar talata da aka hallaru a masallacin annabi nan, kuma galibin sahabbai suna. To anan ne aka yi wa Abubakar, Allah ya dade shi, mubaya'a ta gaba daya. Shi yasa malamai suka raba mubaya'a da aka yi wa Abubakar, goyon baya da aka nuna masa na ya zama jagora. Suka kasa ta gida biyu. Ta farko wacce aka masa randa annabi ya rasu a Saqifatu Bani Sa'ida, ɗan tsiraru ne suka yi, sai suka kira ta da bai'atul khassa, mubaya'a takaitacciya, saboda wanda suka yi masa mubaya'ar ɗan takaitattu ne. Ta biyu kuma bai'atul amma, mubaya'a ga magari wacce take da fadi, wacce galibin sahabbai sun masa wannan mubaya'a. Sayyidina Abubakar, Allah ya dade shi, da ya duba sai ga wasu mutane guda biyu masu muhimmanci cikin sahabbai, masu matsayi da daraja da kwalala, waɗanda suke abun koyi, sai bai gansu ba. Da Sayyidina Aliyu da Az-Zubair ibn al-Awwam, Allah ya dade su. Ai waɗannan mutane guda biyu suna cikin al-asharatul mubashsharuna bil janna, suna cikin mutane goma da aka musu bishara da aljanna. Kai kenan suna da matukar muhimmanci a al'amari irin wannan. Koda wani wanda bai kai su ba bai zo ba nasa da sauki, amma su in ba su zo ba abun zai ja hankali. To shine wannan yasa Sayyidina Abubakar yasa aka nemo masa su waɗannan mutane guda biyu, da Sayyidina Aliyu da Zubair ibn al-Awwam, Allah ya dade su gaba daya. Da suka zo sai yake ce musu, ku ji tsoron Allah, kar ku raba kan musulmi. Sayyidina Ali ya ce, kwantar da hankalinka ya khalifan manzon Allah, ai mun yarda da kai kuma mun yarda da jagorancinka. Yace ta yaya za a yi mutumin da annabi ya yarje mana ya jagorance mu a lahirarmu, ba za mu yarda ya jagorance mu a duniyarmu ba. Annabi san da yana raye da yayi jinya da Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa cikin ta, ai ya gagara fitowa sallah. An kira sallah, aka zo aka ce, ya Rasulullah, mutane sun hallaru a masallaci, kai ake jira. Ya ce, ku sa mu ruwa. Aka sa annabi ruwa, ya alwalaya ya miƙe zai tashi sai ya suma. Aka ya maimaitu da annabi har sau uku. In ya farfado sai ya tambaya a sallan nas, mutane sun yi sallah, ya ce, lahum yantadirunaka ya Rasulullah. Mutane ba su yi sallah ba, suna jiranka. Sai ya ce, a sa masa ruwa. Kaga kenan suma yana warware alwala. Sai ce, a sa masa ruwa. Aka sa masa ruwa, ya alwala, ya yunkura zai tashi sai ya sake suma. To mutane kuma ba za su yi sallah ba sai da me? Sai da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam. To an yi haka ya maimaita har sau uku. A na ukun bayan annabi ya farfado ya tambaya a sallan nas, aka ce, lahum yantadhirunak, shin mutane sun yi sallah? Ka ce, a'a, suna jiranka ya manzon Allah. Sai ce, muru Abubakarin falyusalli bin nas, ko murci Abubakar ya sallah da mutane. Kun ga anan annabi ya jagorantar da shi akan al'amarinsu na lahira. To da shi Sayyidina Ali ya kafa hujja, ya ce, ta yaya za a yi wanda annabi ya jagorantar mana da shi a lahirarmu, ba za mu yarda ya jagorance mu a duniyarmu ba? Ai ya cancanta, tunda har annabi ya sa shi ya zama jagorarmu a lahirarmu. To wannan sunna ce ta annabi da ya tafi a kai, kuma ya ɗora sahabbansa a kai, kan wanda yake jagoranku a duniya shi ne jagorarku a lahira. Ka kenan in an tashi za a zaɓi jagora a duniya, ana so a zaɓi mai addini, mai taƙawa, mai ilimi, wannan shi ne zai yi nagartacciyar jagoranci saboda yana tsoron haduwarsa da Ubangiji ba zai cutar da al'ummar da suke karkashin sa ba sannan dukiyar su da take hannunsa ba zai dauke ta a matsayin ganima ba ballantana yayi badakala da fataka cikin ta saboda ya san zai tsaya gaban Allah subhanahu wataala kuma Allah zai tambaye shi bisa amanar da ya bashi ya rike ta ko kuma ya tauye ta ya tozarta ta to wannan sai ya sa yayi wa mutane abin da ya kamata saboda akwai addini tare da shi akwai takawa akwai tsoron Allah yana tunanin lahirarsa yana tunanin kwanciyarsa a kabari sabanin a dauko wanda bai san addini ba bai san girman Allah ba amanar da take hannunsa bai dauka amana bace yana ga shi ma rabonsa ne ya samu wai bahaushe ce rabo rababbe tsuntsu daga sama ga shashi wani sai ya dauka shi a lokacin da ya samu matsayi wannan wani rabo ne Allah ya kawo masa kuma ba haka bane to mai addini ya san ba haka bane ya san wannan amana ce Allah ya danka hannunsa kuma Allah zai tambaye shi ranar tashin alkiyama kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati kowa sai Allah ya tambaye shi bisa abinda ya bashi jagorancin sa kan komin karancin sa haka kuma komin yawan sa Allah bai kasance mai rafkana ba to su a wancan zamani kamar yadda nayi ishara a baya jagororin su sarakunan su masu mulkin su su suke jagorantar su a lahirar su to sai zamanto a zamanin tabi'ai galibin jagorori shuwagabanni suna jinkirta salloli to wannan sai ya haifar da yawaitan tambayoyi in ba a mance ba a baya akwai hadisin da muka karanta wanda shi ma dalilin da yasa ma'abocin hadisin ya bayyana shi Jabir dan Abdullahi shine hadisin da muka karanta na karshe ina jin ko hadisin Jabir dan Abdullahi da yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra bil hajara wal asra wash shamsu naqiya wal maghriba idha wajaba wannan hadisi na Jabir dan Abdullahi in ba amince ba mun bayyana cewar a garin Madina gwamnan Madina yana jinkirta sallah shine wa Hajjaj ko Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi yana jinkirta salloli guda biyar to shine tabi'ai abun yake daure musu kai sai suke tambaya su ji yaya annabi kam waɗannan lokacin ne annabi ke sallatan waɗannan salloli shine Jabir ya bada wannan amsar to abin da ya faru a can shi ya faru a nan shi Abu Barzata al-Aslami an tambaye shi yadda aka ga shugabanni suna jinkirta salloli to sai ake tambayan shi haddithna kaifa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktuba ka ba mu labari mana yaya annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam yake sallatar salloli guda biyar ma'ana waɗanne lokacin ne annabi ke sallatan waɗannan salloli guda biyar tunda shi sahabi yayi rayuwa da annabi ya ga lokacin da annabi ke sallata a fito musu da ilimi fa qala sai Abu Barzata al-Aslami yace kana yusalli al-hajira التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس يace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli al-hajira yana sallar rana wace ce sallar rana sallar azhar ita ce ake yin ta ai da rana sai ya kira ta da sunan lokacin da ake yin ta yusalli al-hajira in an ce hajira shine lokacin da rana ko rana tai tsanani lokacin da wuni yayi rabi to shi ake kira a larabci al-hajira idan rana tai tsanani zafi ya tsananta sa'annan muni ya raba to wannan lokacin ana kiran shi al-hajir to Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar wannan lokaci allati tad'una halula sallar da kuke kiranta sallar farko ita ce sallah ta farko da mala'ika jibrilu yazo suka yi sallah da annabi annabi bayan ya je ya karbo sallah gurin Allah subhanahu wataala mun san ba wahayinta aka masa ba wannan ke nuna mana kimar wannan ibada ta sallah shi yasa duk wanda ya tozarta sallah to sauran al'amura duka su rushe su rugurguje saboda a ibadun da ake ta zahiri sallah ita ce matakin farko idan sallah ta zama an kiyaye ta to saura sun kiyaye in an tozarta ta saura sun tozartu shi yasa su malamai suke ga babu amfani ga azumin wanda baya sallah to yace allati tad'una halula wacce kuke kiranta ta farko ita ce sallar da malaika jibril yazo suka yi da annabi suka ita ce malaika jibril yazo suka fara yinta da annabi duka sallolin yazo sun yi da annabi amma wacce ce fara zuwa suka yi da annabi sallar azhar da annabi yaje karbo sallah gurin Allah subhanahu wataala ya dawo da su salloli guda biyar sai da malaika jibril yazo suka yi sallar da annabi kamar yadda Imam Malik ya kawo cikin littafin Samuwatta thumma salla fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thumma salla fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to salla ta farko da malaika jibril ya fara zuwa suka yi wannan sallar ce ta azhar sai ta biyu la asar ta uku magariba har zuwa kan sallar asuba to shi yasa suke kiranta al-ula salla ta farko ma'ana sallar da malaika jibrilu ya fara zuwa suka yi da annabi gabanin yazo su yi sauran salloli din to annabi yana sallatar wannan sallar da suke kiranta al-ula sallar farko wacce ake yin ta da rana sallar rana kenan hina tadhadu ash-shamsu lokacin da rana ta karkata kadan ma'ana ta yi zawadi kenan shine ma'anan hina tadhadu ash-shamsu lokacin da rana ta karkata kadan daga tsakiyan sama rana yanzu in tana tsakiyan sama ba a sallah annabi ya hana ayi sallah lokacin da rana ta tsaya a tsakiya qa'imatul zahir lokacin da rana take tsakiya annabi ya hana ayi sallah yana cikin lokacin da aka hana ayi sallah amma tana karkata daga tsakiyan sama kadan to lokacin azhar ya shiga anan ne annabi yake sallatar wannan sallah ta azhar shi yasa anan gurin yace hina tadhadu ash-shams lokacin da rana ta karkata kadan ta bar tsakiya ta karkata kadan daga tsakiya tsakiyan sama kenan wa yusalli al-asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsa al-madinati wa ash-shamsu hayya sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar al-asr thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi sai dayan mu ya koma gidansa fi aqsa al-madina can karshen madina wannan yana nuna bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallar sa ta al-asr wanda gidansa ke da nisa zai isa har ya isa gidan nasa wa shamsu hayya alhali rana tana nan a yadda take da haskenta tana nan da farinta bata fara sirkawa ta fara yalayala ba bata fara alamun faduwa ba kuma zai yi tafiya mai yawa ya isa gidansa ke wanda yake karshen madina wannan na nuna kenan annabi yana sallatar al-asr da wuri in har ɗayan su zai yi tafiya mai nisa ya isa ga gidansa dake karshen garin madina kuma rana tana nan da haskenta tana nan da sauranta ba tare da ta canja kala ba ta yi yalayala ko jajajaja na alamu ta kusa faduwa ba wannan ke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallatar al-asr da wuri kaga kenan sabanin yanda sarakuna a lokacin suka kasance suna yin sallah inda azhar da zarar rana ta karkata shine yace hina tadhadu ash-shams da zarar rana ta karkata daga tsakiyar sama annabi ke sallatar ta kake ne yana sallar azhar da wuri sallar al-asr kuma abin da zai tabbatar maka cewa annabi na yin ta da wuri dayan su zai kama hanya bayan an idar da sallar yayi azkar dinsa du'aul ibada zai kama hanya ya koma gidansa har ya isa gidansa can karshen madina amma rana tana nan a yadda take ba tare da ta canza ba kaga rana in tana nan a yadda take baka isa ka kura mata ido ba amma in ta karkata kadan ta fara canjawa gari ya dan fara sanyi zafi ya dan fara raguwa nan zaka iya kallon rana baka da matsala didda za ta haske ma ido amma da sauki sama da kafin wannan lokaci yace wa nasitu ma qala fil maghribi na manta abin da ya fadi akan magriba waye yayi wannan mantuwan rawin hadisi shine abul minhal kenan shi Abu Barza yayi bayani wa salamatul rayahi wani lokaci ne annabi ke sallatin magriba amma shi abul minhal wanda yake rawaito hadisin ya manta abinda Abu Barzatul Aslami ya bayyana dangane da lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ke sallatar maghriba yace wa kana yastahibbu an yu'akhira min al-isha'i allati tad'unaha al-atam. Sanna annabi sallallahu alayhi wa sallam ya kasance yana kwadaituwa, yana so ya jinkirta sallar isha. Kenan galibi annabi ya fi so ya jinkirta ta, bai cika so yayi sallar isha da wuri ba, ya fi so ya jinkirta ta. Yace allati tad'una hal atama, sallar da kuke kiranta sallar dare, sai ita ma aka kirata da sunan lokacin da ake yin ta. Sallar azhar an kirata da sunan lokacin da ake yin ta alhajira. Sallar isha kuma ita ma an kirata da sunan lokacin da ake yin ta al'atama. Al'atama shine lokacin da duhun dare ya shiga. To annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallatar isha lokacin da duhun dare ya shiga, amma annabi galibi ya fifita ya jinkirta wannan salla ta isha. Sai na ƙarshe yace gabanin nan, yace wa kana yakrahu an-nawma qablaha. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kyamatar yin bacci gabanin sallar isha. Yanzu an yi sallar magariba, kafin a yi isha mutum ya kwanta yi bacci, annabi baya so, yana kyamatar wannan. Wal haditha ba'daha, sannan annabi ya kyamaci hira bayan sallar isha. Wasu zaka ga in mutum ya idar da sallar isha sai ya tafi daba a je a zauna a yi ta hira, wani hirar ma sai kaga ba shi da ma'ana, wata hirar batta da ma'ana, wata hirar kuma sai kaga an fita da zunubi, ana tsinewa shugabanni da zaginsu da caccakarsu da analysis akan tattalin arziki, a shiga nan a fita can. Sai kaga ana gani kamar shugabannin suna laifuffuka masu yawa, to amma kuma irin waɗannan sai a ta rage musu laifuffukan, sai a ta rage musu laifuffukan, saboda duk wanda kai gibansa ka zage shi ko ka ci namansa a bayan idansa, kamar ka rage masa zunubinsa. To galibi hirar da ake zama irin wannan zaka tarar kashi 60 cikin 100 irin waɗannan ne, saboda ai mutane in suka ji matsi na rayuwa wa za su fara waiwaya su kalla wanda haƙoƙinsu ke hannunsu. To anan kuma sai a shiga ai ta tattaunawa, ana sharhi, ana ta'aliki. Al-Hasan al-Basri an zo an bashi labari cewa wane yayi gulmanka, yayi gibanka, sai ya aika wanda yayi giban nasa da dabino. Na'am, dabino. Ya aika masa da dabino, yace masa yayi hakuri ba zai iya biyan sa kan da kan yanda ya bashi ba, saboda shi ba zai iya daukar ladan sa ya bayar ba, ladan sa yana da kima a gunsa, zai dai iya bashi dabino, duk abun duniya zai iya bashi, amma ya bashi ladan sa ba zai iya ba. Yace da wani daga cikin magabata yace da a ce zai yi gulman wani a duniya, yayi maganan wani a bayan idansa a duniya, to da iyayensa zai yi, saboda su suka fi cancanta ya dauki kyawawan ayyukansa ya ba su. In har zai giba na wani, yayi maganan wani a bayan idansa, to iyayensa su suka fi cancanta, saboda sun fi kowa matsayi a gunsa a duniya. In ko zai yi, to iyayensa ya kamata ya yi, saboda su suka fi cancanta ya dauki kyawawan ayyukansa ya ba su. To kaga wannan duk zai fito mana da illar giba. Shi wancan da ya aika dabino ya nuna cewa an masa alheri ne, tunda wanda ya yi gibansa kamar ya ɗauki kyawawan ayyukansa ne ya bashi, to tunda ya bashi shi ma ya masa mukafa'a, mana ya rama masa, to shi ne ya aika masa da dabino. To kaga galibi zama da ake bayan isha ana hira, za ka tarar hiran kashi 90 ko 60 cikin 100 na hirar za ka tarar yi da wani ne, ko shugabanni ko wasu mutane daban, ko kuma kuna zaune wani haka ya zo ya wuce, to za a iya kafa chaptarsa. A'a, an san shi, a'a ba a san shi ba, to kaga wannan duk sai a yi ta rage mutane laifi, kai kuma kana da konsa. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci bacci gabanin sallar isha, sannan kuma haka zalika ya kyamaci a zauna a yi ta hira bayan sallar isha. Me yasa annabi ya kyamaci yin bacci gabanin sallar isha? Malamai sun ambaci wasu daga cikin dalilai da suka sanya annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya kyamaci yin bacci bayan sallar isha, saboda idan yayi baccin, baccin kuma yayi nauyi, zai iya rasa sallar isha. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamaci ayi bacci bayan sallar isha. A bayan sallar magariba, akwai ina ta cewa isha ko, ya kamaci ayi bacci bayan sallar magariba, saboda mutum yayi bacci bayan sallar magariba zai iya rasa sallar isha. To in ma bai rasa sallar ishar ba, yayi bacci bayan magariba zai tashi sallar ishar da kasala, saboda galibin kai bacci zaka tashi da kasala, zaka ji baka da nishadi, musamman in baccin bai yawa. Amma in bacci yayi yawa zaka samu kuzari da nishadi. Yanzu misali wanda zai kwanta da dare ya tashi da asuba zai ji shi wasai. To amma yanzu da zaka yi baccin minti 30 ko 40 kuma baccin ya fara nauyi, a tashe ka baka gama gamsuwa sosai ba, zaka tashi da bacin rai kuma ka ji ka baka da kuzari ba da shaki. Wadannan dalilan suka sanya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi bacci bayan sallar magariba. In ma ko mutun ya rasa sallar isha, kaga ba a so haka ba. Ko kuma ko bai rasa sallar ishar ba, ya je ta da lalaci, wannan kuma dabi'a ce ta munafukai. Wa idza qamu ila salati qamu kusala, in sun ta san masalla sai su tashi da lalaci, ba sa zuwa ta zuwanta da nishadi. To kai kuma ba a so kai kamancece ni ya da munafukai wajen ibada ka. To shi yasa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kyamaci yin bacci bayan sallar magriba gabanin yin isha. To hikimar kuma da ta sanya ya kyamace yin hira bayan sallar isha yafi so ayi bacci, malamai suka ce saboda illoli guda uku. Illa na farko, wanda zai zauna ya ta hira ya ta hira ya raba dare ko ya raka dare kamar yadda suke faɗi, za a raka dare. To idan ya kwanta baccin dare sai kaga awoyin ba za su ishe shi ba, to wannan zai iya cutar da gangan jiki. Awoyin da ya kamata ya samu da daren ba za su ishe shi, wata kuma da safe ba shi da halin koma bacci, zai tafi wani aiki ko kuma wata bugabugansa. To irin haka sai kaga kullum haka na ta maimaituwa, sai a cutar da gangan jiki. Tunda malaman lafiya suna cewa daga cikin abubuwan da suke sabbaba cutar hawan jini akwai karancin bacci. To kaga kenan gangan jiki yana da bukatuwa ya samu isasshen bacci, wadataccen bacci, wani shi zai ba wa gangan jikin cikakken lafiya. To addinin musulunci kuma duk abin da zai cutar da dan adam a lafiyarsa ya yi fito na fito da shi. Yasa Allah ya ce wala tulku bi aidikum ila tahaluka wala taqtulu anfusakum, duk wani abu da zai cutar da gangan jiki ba a so mutum ya aikata shi. To wannan hikima ta farko kenan da ta sanya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci yin bacci da yin hira bayan sallar isha. Sai hikima ta biyu da malamai suka ambata, idan mutum yana hirar har hirar ma tana yawa, yakan kwanta bacci a makare, to zai iya makara sallar isha. Baccin zai iya masa nauyi a asuba, zai iya makara sallar asuba. Baccin zai iya masa nauyi ta yadda ko da kiran sallah aka yi wani ko alam ya sa sai kaga ba zai iya farkawa ba, saboda baccin ya dauke shi mai nauyi. Me yasa? Saboda bai baccin kan lokaci ba. Wataƙila yayi kan lokaci kankanin motsi zai ta da shi. To kaga jinkirin baccin yana sa har mutum ya tazarce, ba zai ankara ba sai ga gari ya waye. Wannan kuma ba wanda ya isa ya buge kirjin cewa a'a shi dihiran da yayi fa ba zai makara ba. Babu, yana da wahala. Sai dai kuma in yana da wata larura ta rashin bacci, to wannan daban. Amma in dai lafiyayye ne a bangaren gangan jikinsa ta fuskar bacci, ko shakka babu zai iya makara in yayi hira mai yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya da shi da sahabbansa wani yaki da suka dawo, sun zo tsakiyar dare, kowa ya gaji, ana so a kwanta a huta ayi bacci. To amma kuma ana tsoron kar in an kwanta bacci ayi tazarce a rasa sallar asubahi kan lokacinta. To Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce waye zai mana gadi? Bilal ka mana gadi. Yace to ya Rasulullah an yi an gama, saboda in Annabi ya ba su umurni yankan wuka ne, an yi an gama. korai na so ko batta so runguma suke 200 haka suke sahabban annabi. To shi yasa zamanin su ya zama daddadan zamani, Allah ya sanya albarka cikin rayuwar su, ya sanya albarka cikin ibadar su, ya sanya albarka a zamanin gaba daya. Saboda ne suna mika annabi wuya 200, mu kuma a yau kaɗan ne masu mikawa annabi wuya, su ma za ka gaba 200. To shi yasa zamanin mu Allah ya kwashe albarka ce, shi yasa ake cikin wahalhalu na rayuwa da matsi na rayuwa. Saboda ne? Saboda rashin sallamawa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Annabi ya ce wa Bilal ya musu gadi, ya ce an yi an gama Rasulullah, duka suka kwanta sai bacci ya ɗauke su ne launi. Bilal yana zaune yana zaune yana zaune can bai fi sa'a ɗaya a yi asuba ba sai bacci ya ɗauke shi, bai an karba yana zaune sai bacci ya ɗauke shi, kuma bai san san da ya faɗi ba, ya bingire ya faɗi sai bacci. Bacci suke bacci suke har alfijir yake keto har gari ya waye, sai da rana ta fito ta fara gasa su, sai Sayyidina Umar ya firgita ya farka, yana farka sai ya kabbara, to nan take kowa sai ya tashi. Annabi ya ce ina Bilal, ya ce gani ya Rasulullah, ya haka ya ce wallahi ya Rasulullah, abinda ya irin jayi ka shi ya irin jayi. Sai Annabi ya ce to komi aka yi wannan kwarin akwai shida, tunda ai ba su kwanta baccin haka ba, sun aje mai gadi. Mai gadin shi ya zo yana cewa Bilal kai ma ɗan rintsa ka ɗari, ai akwai sauran dare ɗan rintsa. To shi ya sa Bilal shi ma baccin ya rinjaye shi. Shi ne Annabi ya ce ku tashi mu bar kwarin nan, ko sallar ba mu su tsaya sun yi abu. Sai da suka ƙara gaba kaɗan, sannan aka yi alola, aka kira sallah, sannan aka yi sallah asuba, nan kuma rana ta riga ta fito. Ka kenan ba wanda in har Annabi sallallahu alaihi wasallam hirar da suka yi mai tsayi, saboda suna hanyar su ta tafiya, wannan hirar ta sanya har suka makara sallar asuba, waye isa ya ce ba zai makara ba, in har Annabi zai makara saboda rashin bacci da wuri. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Kuma kauka kula, zaka ga galibi waɗanda suke raka dare su hirar da wuri, zaka ga ba su cika fitowa sallar asuba, in ma za su fito zaka ga a makare. To kaga mutum me zai samu a hirar? Ba gara ka kiyaye a lahirar ka ba, ka gyara ta, ka gina ta. To wannan na daga cikin hikimomin da suka sanya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi hira bayan sallar isha'i. Saboda me? Saboda a samu damar fitowa sallar asubahi ba tare da an makara, ko kuma a samu damar fitowa sallar asubahi cikin nishaɗi. Yanzu wanda yayi hira, doguwar hira, ko da bai makara ba, zaka ga fito sallar asuban baya cikin hayyacinsa. Saboda me? Bai samu gamsasshen bacci ba, bai samu wadataccen bacci ba, zaka ga ya fito baya cikin hayyacinsa. Ko kuma ko da yana cikin hayyacin, zaka ga fito da lalaci ko da kasala. Me yasa? Saboda baccin bai ishe shi. Sabanin wanda ya yi baccin ya ishe shi, za ka gan shi da nishaɗinsa, ya ma tashi tun gabanin asubar, wataƙila ya yi ɗan nafirfirinsa, za ka ya fito da nishaɗi da kuzari. Sabanin wanda dam da za a shiga sallah ya farka a firgice, ya yi alola burbur ya fito, za ka gan shi ba cikakkiyar nutsuwa tare da shi. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi hira, doguwar hira bayan sallar isha, ba ma doguwar hira ba, ba ma a san hira. In ba abu wanda zai amfani mutum, in abu ne wanda zai amfani ka, wannan babu laifi. Amma musamman abin da bashi da amfani gare ka, Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya hana. Hikima ta ƙarshe da malamai suka ambata da ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kyamatar hira bayan sallar isha, saboda kwaɗaitar da al'ummarsa wajen sallar dare. Ka san wanda ke hira bayan da za a iya samu damar tashi sallar dare. Amma inda za ka kwanta da wuri, ƙarfe 10 ya yi yawa ka kwanta, a kayi jinkiri ka kwanta 10, to kaga wannan ai za ka samu wadataccen bacci 11, 12, 1, 2, 3, ko 4 ka tashi ka samu awa 6 kyawawa, kana ka dan samu abin da ka samu. To ina ga wanda ya kwanta 9 ko 9:30, ai kaga ƙarewar take, zai tashi ya samu rabonsa na tsayuwar dare, tunda wannan tsayuwar daren ba ƙaramin alkhairi ne da falala ke tattare da shi. Wanda ba sa samun damar yin wannan sun rasa falala mai tarin yawa. Matsayi ne masu tsayuwar dare suke da shi na musamman gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya jinjina musu, ya yabe su, kanu qalilan minan layli ma yahja'un, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون غراري دبن الله يا جنجنا مسو ياي دوسو sannan kuma annabi yayi ishara kan tsayuwar dare sababi ne daga cikin sabubba da suke sa Allah ya nisantar da mutum daga azabar wutar jahannam sallar tsayuwar dare to kaga waye yake son shiga wuta ba mu tunda ba a son shiga wuta ai ta kokarin kiyaye da bibiyar sabubba da za su nisantar da kai daga wuta akwai hadisin Abdullahi dan Umar wanda Imam al-Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa da yake bada labari cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sukan yi mafarki in sun kwanta bacci sai su zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam su masa bayani sai ya musu sharhi da bayani kan wannan mafarki nasu yace sai ni ma naji ina sha'awar ina ma nayi mafarki in zo da bayanin sa ga annabi in ji me annabi zai ce yace wata rana kawai ya kwanta bacci da dare a masallaci sai yayi mafarki cewar ga mala'iku sun zo sun kama shi sun tafi da shi wutan jahannama an ganin sai ya tashi sai wani ya zo ya same shi ya ce kana tsoronta ne ya ce kwarai da gaske sai farka a firgice wannan mafarki ya daga Abdullahi dan Umar hankali cewa an kama shi an tafi da shi wuta shi ne ya zo ga yar uwarsa Hafsa ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakaito mata mafarkin da yayi yana so ta ba annabi labari ya ji me annabi zai ce shine da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Hafsa ta bayyana masa gafa irin mafarkin da Abdullahi dan Umar yayi amsar da annabi ya bayar ita ce ni'mar rajulu Abdullah ai shi mutumin kirki ne Abdullahi ma'ana kar ya ji tsoro baya cikin yan wuta ka kenan nan sheda ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa cewa shi mutumin kirki ne kuma baya cikin yan wuta amma a ƙarshe sai annabi ya ce laukana yusalli minan layl idan ma da yana tashi ya tsayuwar dare Abdullahi dan Umar kuma ya ce lokacin baya tsayuwar dare in ya kwanta tun farkon dare sai ƙarshen dare yake tashi to shine annabi ya ce laukana yusalli minan layl ina ma da a ce yana tsayuwar dare kenan ko kana da kyau ka kara da wanka duk da shi baya cikin yan wuta to ya kara nisanta daga wutan mana yana tashi mana yana tsayuwar dare shine laukana yusalli minan layl duk da baya cikin ƴaƴanta to ina ma yana yin tsayuwar dare ya kara nisanta gare ta to shine malamai suka ce fiqhin wannan hadisi na nuna mana cewa tsayuwar dare sababi ne da cikin sabubba da ke sa Allah madaukakin sarki ya nisantar da bawa daga wutan jahannama to shine malamai suka ce daga cikin hikimomi da suka sanya annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya kyamaci yin hira bayan sallar isha'i dan bawa ya samu wadataccen bacci ta yanda zai samu damar tashi yayi sallar dare lokacin da Allah madaukakin sarki yake saukowa sama ta daya yana cewa waye yake neman gafara in gafarta masa kuma muna sako ha muna bukatuwa zuwa ga gafara Allah subhanahu wataala to amma kuma sai mu yi tabbaci har mu kusa makara sallar asuba ba mu tashi mu nemi gafara Allah bisa zunuban da muke aikata dare da rana sannan Allah na cewa wake da bukata biya masa bukata sai tambaya a bashi ya roka a amsa masa a dade wannan lokaci kaga wanda ya zaman to du wannan lokacin yana tabbaci ai ai babba asara to shi yasa annabi kuma baya so wa al'ummarsa su yi asara yana kyamata kyamatar asara ga al'ummarsa duk wani abu da zai sa al'ummarsa su tsira su rabautu yana son su azizun alaihi ma anittum harisun alaikum shi mai kwadayi ne gare ku duk wani alheri annabi yana da kwadayinsa ga al'ummarsa to shi yasa duk abin da zai rage musu alkhairin annabi baya son su to kaga baccin hira bayan sallar isha na laifin abubuwan da za su rage wa al'ummarsa wannan tagomashi to shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya zama yake kyamatar ta to sai sallar karshe Abu Barzata al-Aslam ya ce wa kana yanfatilu min salati al-ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisa sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yanfatilu yana juyawa wannan tambayar da aka mana satin can ke in an ce yanfatilu ma'anar ta juyawa ne yanzu lokacin da annabi ya idar da sallah zaka ga ya juya ma'ana zaka ga bayansa na gaba na alqibla gaban sa kuma na fiskantar mamu shine ma'anan yamfatil yana juyawa sai mu aka amfani da aikin da yake in ya idar da sallah kenan yana idar da sallah sai aka aro kalmar aikin da annabi yake wanda alama ne dake nuna ya idar da sallah sai aka amfani da ita kaga yamfatil kamar a ce yana idarwa sai amma sai aka amfani da kalmar juyawa saboda me zai nuna ma cewa annabi ya idar da sallar nan a lokacin da ya juya bayansa ga alqibla yake fuskantar mamu to wannan alama ce da take nuna cewa annabi ya idar da sallah yanzu duk wanda zai shigo masallaci ko da sahabbai suna zaune suna kallon alqibla amma in ya ga annabi ya juya zai ce annabi ya idar da sallar to shi yasa amfani da wannan lafazi wannan shine dalilin da malamai suka rika kan nuna cewa sunna ce idan liman ya idar da sallah ya juya baya ga alqibla ya kalli mamunsa tunda Abu Barzatul Aslam ya bayyana cewa wa kana yamfatil min salatil qadaat annabi ya kasance yana juyawa daga sallar asuba ma'ana yana idar da sallar asuba hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu lokacin da mutum zai iya gane wanda ke zaune kusa da shi tunda su suna sallah cikin duhu ba haske irin wannan namu mun ka zo da asuba ko tsakiyar dare ma yanzu gashi ai duk kowa na kallon dan uwansa to a wancan zamani da su ne ake zaune haka ba wanda ya san wake kusa da shi saboda ana zaune cikin duhun dare babu fitila ba a samu ci gaban fitila ba a wancan lokaci to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana idan da sallar asubahi lokacin da mutum zai gane wanda ke zaune kusa da shi shine hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu lokacin da mutum zai iya gane wanda ke zaune kusa da shi kenan annabi na shiga sallar ba wanda ke ganewa waye kusa da ni ni ban san waye kusa da ni ba shi ma bai san waye kusa da shi ba kai ma baka san waye kusa da kai ba wannan ya nuna annabi na shiga sallar asubahin da yini saboda ni inda yana jinkirin sallar asubahi kenan ma zai iya shiga sallar asubahi ko ya gane waye ke tsaye kusa da shi amma da yake baya jinkirin shiganta yana shiganta da sauran duhun dare kenan yana shiga ba tare da kowa ya gane waye kusa da shi ba cikin sahabbansa to amma yana idarwa lokacin da kowa zai iya gane wa ke zaune kusa da shi wannan ya nuna kenan yana tsawaita sallar asubahi din in ya shige ta da duhun dare ban gane wa ke tsaye kusa da ni ba kai ma ban gane wa ke tsaye kusa da kai ba amma ya idar da sallar a lokacin da zan iya gane wanda ke tsaye kusa da ni wannan na nuna kenan yana tsawaita sallar asuba shi yasa a karshe yace wa kana yaqra'u bi 60 ila 100 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a sallar asubahi yana karanta ayoyi 60 har zuwa 100 ayoyi 60 har zuwa 100 kake nan ne ke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam sallar asubahi yakan yawaita karatu a ciki yakan tsawaita ta ta yadda zai idar gari ya fara haske wannan hadisi da muka karanta zamu dauki fa'idoji karkashin sa da malamai suka fita fa'ida ta farko da zamu dauka karkashin wannan hadisi zamu fahimci yadda magabata suke kwadayin sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dan su bita mu kuma a yau sunnar ma za a bayyana maka kana ta ai sunna ce in an yi dalada in babu ai ba zanibi to ba ta kawai ko ban yi ba ba matsala dan akwai wanda ya taba gaya min haka an yi min tambaya ne kan gemu da nayi bayani yace to shi ba wannan gemu fa yana ga sunna ce in mutun yayi zai samu lada in ya tsaye da ita zai samu lada in bai tsayar ba kuma yana ga ba zanibi amma su salaf ba haka suke su kwadayi suke su ga sunna annabi dan me dan su koyi da ita shi yasa suke tambaya suke neman karin bayani yanzu a nan gurin waye yayi tambaya sa tabi'i ne ya tambayi sahabi ya tambayi sahabi kan me yaya annabi yake yin sallah yana so ya ji sunna annabi akan ta dan me dan yayi riko da ita ya binta to wannan shi ya bambanta magabata da al'umma ta wannan zamani al'umma ta wannan zamani ba ma zuwa suke su bincika ba in sunna ta bayyana musu kokuwa suke da ita wajen kaurace mata gudunta suke ga kuma sunna ce ta annabi kuma malamai suna cewa daga cikin dalilai da zasu nuna cewar ko su tabbatar da cewar wane fa masoyin manzon Allah idan zama yana son sunnar annabi abinda aka ce annabi ya aikata kaji kana son sa kai ma kana sha'awar aikata shi to alama ce da take nuna soyayyarka ga annabi saboda duk mutumin da kake so zaka ji kana son abinda yake so abinda yake aikata zaka yana burge ka kai ma kana kokarin kwatantawa sitiran ma da yake sa zaka kana kamancece kokarin kamancece ne da ita ko waɗannan ƴan kwallon zaka masoyan su ba suna irin aski irin nasu ba in ka shiga dakunan matasa da su Allah ya jarrabe su da kwallo sai ka ga hotunan waɗannan ƴan kwallon kaya har sitira ma zaka yana kokarin irin na ƴan kwallon saboda me yana son sa har suna ma har aski zaka suna yin irin na ƴan kwallon saboda soyayya da suke yi to kai kuma soyayyarka da kake annabi sai kana kwaikwayon annabi a ce ya annabi ya sa suturarsa ya yanayin annabi ya mu'amalarsa ya kaza ya kaza duk wannan na fito mana da falalan waɗannan bayin Allah fa'ida ta biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta za mu fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi son yin sallah farkon lokacinta shi ya sa ya lazumci yin sallah farkon lokacinta musamman salloli guda huɗu sallar azahar la asar magriba da asubahi annabi ya fi fifita yin su waɗannan a farkon lokacin su ma'ana gaggawan yin sallah a farkon lokacinta wannan yana cikin mafi soyuwan ayyuka gurin Allah subhanahu wataala kamar hadisin da muka karanta a farko hadisin Abdullahi dan Mas'ud da ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam mafi soyuwan aiki gurin Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu ala waqtiha yin sallah a farkon lokacinta fa'ida ta uku da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci yanda magabata suke da ladabi na karami yana girmama babba na ƙasa na girmama na sama kamar ya zamu fahimci wannan cikin hadisi anan gurin mutum biyu ne suka shiga ga Abu Bakar al-Aslam da ɗa da uba dan ba shine karami ba uban kuma babba to dan saboda girmama ubansa sai mai magana ya bar uban yayi magana shine suka ce a in aka hallara a guri kananu sai su girmama manya kar su yi azaba din fara yin magana ko mitin za a yi in ba wai shugaba bane ke jagoranta gurin a jira manya su fara magana na daga can girmama manya kenan addinin musulunci ya karantar da na ƙasa ya girmama na sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya tare da mu wanda baya jin tausayin na ƙasa da kuma wanda baya girmama na sama ka kenan girmama na sama wannan shari'ar musulunci ta san shi kuma dabi'a ce da halayya na magabata fa'ida ta uku da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci yanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake kyamatar abinda zai cutar da al'ummarsa a duniyar su da lahirar su yanzu karancin bacci zai cutar da al'umma a duniyar su ta fuskar lafiyar su kaga ya cutar da su a duniyar su zai cutar da su a lahirar su a lokacin da aka ce an yi sallar asuba ba shi kaga ya cutar da shi a lahirar sa ko kuma ya zo sallar asuba da lalaci ɗabi'a da siffa irin ta munafukai me yasa saboda bai samu damar yin cikakken bacci ba to annabi kuma duk wani abu da zai taba al'ummarsa a lahirar su ko a duniyar su annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba su to kaga wannan na nuna mana yanda annabi ke son wannan al'umma ta su fa'ida ta kusa da karshe da za mu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta za mu fahimci annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tsawaita sallar asuba saboda a cikin hadisin an bayyana mana cewa annabi yana shiga sallar asuba ya idar a lokacin da mutum zai iya gane wanda ke zaune kusa da shi ka kenan yana shiga da sauran duhun dare kenan yana shiganta da wuri amma saboda yanda yake tsawaita karatu cikin sallar asubahi sai zama har sai gari ya fara haske fa'ida ta ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi za mu fahimci cewa salloli da suke na farilla guda biyar sallar asuba azhar la'asar maghriba insha sabanin mazhabar hanafiya su sun tafi kan cewa sallolin farilla guda shida na da wuce
gurin hanafiya wajibi ne sallar wuti a mazhabar hanafiya sallar wuti wajibi to amma kage yanzu wannan hadisi dalili ne dake nuna cewa sallar wuti ba wajiba bace saboda ya ce kaifa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusallil maktuba yaya annabi ya kasance yake sallolin wajibai to sai lissafo salloli guda biyar da lissafa ta shida kaga wannan yake nuna kenan sallar wuturi ba wajiba bace sai dai sunna ce ne kai ta yadda wasu daga cikin malamai suna ga wanda baya yin sallar wuturi ba adili bane bai cancanci a karbi shaidar sa saboda sunna ce da annabi bai taba barin ta ba la zaman gida halin zaman gida na halin tafiya sawa'un yana halin tafiya ko kuma yana zaune a gida annabi bai taba barin sallar wuturi abu na karshe da zamu karkare kansa duk da lokaci na daga mana hannu duk da mun yi bayanin sa kuma cikin bayananmu malamai sun ambaci hikimomin da suka sanya annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya hana ayi hira bayan sallar isha mun yi bayanin su a baya ko saboda kar mutum yayi sallah a yayi bacci ya samu sallar asubahi ba ya rasa sallar jami'i kaga babba asara ce mutum ya rasa sallar jami'i sannan abu na biyu mutum zai iya rasa falala mai girma ta tsayuwar dare wannan duka malamai sun ambata sannan abu na uku tsoracewa mutum kar ya afka cikin kila wakala wanda za su iya halakar da shi ko su rage masa kyawawan ayyukansa kuma galibi hira za ka tarar ana faɗa cikin kila wakala da yi da wannan a yi da wancan to sai zaman to ka yi ayyukanka turum a cike an zo an kwakwashe ladan an ba wannan kaci namansa an ba wancan ka zage shi an ba wancan ka cire masa sai ka tashi a tutar babu Allah ya tsiratar da abubuwan da muka karanta da suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.